ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زامت قبل كراتوني أتكين وانا للتافينا ممي البركة للتاف أحكام الجنائز وبدعها وانا الشيخ محمد ناصر الدين الباني ربوتا ألا يجيك أمال النرامة أجي إذا بأمن تابا من شغو sabon babi addafnu wa tawabi'uhu babin da yake bayani game da binne mamaci da kuma hukunce-hukuncen da suke biye da ita binnewar mallan ya fara yi mana karatu ne a cikin mas'ala ta ko a cikin babin ita ce mas'ala ta 87 wajibu dafnu al-mayyit walau kana kafiran wajibi ne idan mamaci ya mutu a binne shi a boye shi a cikin kasa koda ko wannan mamacin ba musulmi bane sai dai bayanin da muka yi shine yadda binne mamaci zai kasance musulmi ya sha bamban da wanda yake ba musulmi ba shi musulmi za a binne shi ne cikin karamci da kuma girmamawa yayin da shi kuma wancan wanda ba musulmi ba za a binne shi yadda da ya samu ko abinda Bahaushe yake cewa za a turbe shi ne a cikin ƙasa kawai za a karami a sashi a ciki to mallam ya ce a cikin wannan matsala da kullu akwai hadisi guda biyu da yake so ya kawo mana alhamdulillah ya kawo mana hadisi guda daya shine hadisin kissar manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi da mutanen Badar wanda bayan an gama yakin Badar ya sanya aka jawo su mutane su 24 min sanadid Quraysh daga cikin manyan shugaban Quraishawa aka jefa su a cikin wata rijiya daga cikin rijiyoyin da suke wajen shi Badar din wanda mun ji yadda dai kissar ta kasance yanzu insha Allah ta'ala zamu tashi hadisi nabi kamar yadda mallan ya mana alƙawari mallan ya ce an aliyin radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi Ali dan Abi Talib yarda Allah ta kara tabbata a gare shi sirkin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kuma kanin sa dan uwansa na jini qala yace lamma tuwfiya Abu Talib lokacin da Abu Talib ya rasu wane ne Abu Talib shine mahaifin sayyidina Ali ina fata an fahimta to lokacin da ya rasu shi kuma manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi suke da Abu Talib shine babban sa ne da mahaifin sa da mahaifin manzon Allah da mahaifin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi da Abu Talib wa da kanini haka suke sai ce lokacin da Abu Talib ya rasu ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qultu sayyidina Ali ce sai nazo wajen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi nace masa inna ammaka shaykha dalla qad mata hakika wannan bataccen wannan babban naka bataccen tsoho ya mutu ina fata an fahimta wannan magana waye fada sayyidina Ali dan Abu Talib me yasa ya fada haka saboda mahaifinsa ya mutu a matsayin wanda ba musulmi ba ya mutu a matsayin mushriki kada ku manta a baya mun kawo kissar mutuwar Abu Talib ko muka ce lokacin da ya tashi rasuwa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya zo ya zauna a gefen sa yayin da kuma aka yi rashin sa'a wasu manya-manya daga cikin manyan kafirin Quraisha wasu masu zo sun zauna a kusa da shi haka ne manzon Allah yana ce masa tsira da aminci su tabbata a gare shi ka ce la ilaha illallah kalmar da zan tsaya maka da ita a gaban Allah subhanahu wataala su kuma waɗannan mutane guda biyu na gefen suna cewa atarghabu an millat Abdul Muttalib yanzu ka gama rayuwarka kaf akan addinin kakanka kaka da kakanni sai da ka zo mutuwa za ka kyamaci addinin kakanka ko kuma babanka Abdul Muttalib manzon Allah ya ce masa ya am qul la ilaha illallah ya baffa ka ce la ilaha illallah shi kuma suna ce masa zaka kyamaci addinin kakanka ne sai da ka zo mutuwa zaka koma addinin yara annabi ya fada su ma su fada annabi ya fada su fada daga karshe dai sai ya ce huwa ala millati Abdul Muttalib yace ya yadda ya mutu akan addinin kakansa Abdul Muttalib saboda haka kawai ya mutu haka bai ce wa aba ayya qul la ilaha illallah yake ce la ilaha illallah aka yi rasu ina fata an fahimta to kun ga mutu a matsayin me kenan ba musulmi ba tare da cewa na mana bayani cewa manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ji bakin ciki kwarai da gaske ya yi kuka sosai saboda Abdul Muttalib ya masa taimakon da iyayen da suka haife shi ba su yi masa ba dan manzon Allah tsira da aminci da bata a gare shi kada ku manta dukkanin iyayensa babu wanda ya kai shekara 10 a duniya ya riske shi duk sun mutune yana dan karami duka to Abu Abdul Muttalib kakansa shi ya fara daukar sa shi ma shekaru kadan annabi tsira da aminci da bata a gare shi ya rasa shi ya bar duniya yana dan shekara 8 ya dawo wajen babansa Abdul Muttalib har sai da ya girma aka fara masa wahayi sanne rasu ya kula da shi ya fi san sa fiye da yadda yake san ya'yan sa na cikin sa ya tsaya ya kara annabi na ga maka akwai lokacin da sai dai aka shekara 3 aka kaura cewa mutanen aka kaura cewa kabilar su manzon Allah tsira da aminci su bata a gare shi ba a siyan musu da abu ba a siya daga wajen su ba a aura musu ya ba a aura daga wajen su duk wata hulɗa ta jagaranci an yanke daga barin su gaba ɗaya aka daina kula su sai da suka shekara 3 a haka sai dai ka ji kawai katangar gidajensu gaba ɗaya sun kewaye ta sun zauna a ciki kawai sai dai ka rinka jin kukan yara ga yunwa ga haka suka kura da musulmansu da kafaransu da haka suka kura a lokacin kuma Abu Talib shine babba yace wallahi babu wanda yace ya taba ka indai ina rayi ya ba annabi kariya to shi sa lokacin da annabi tsira da aminci sai ta a gare shi ga yara su bai furta kalmar shahada ba ya ji babu da ikore da gaskiya yayi kuka sosai da sosai to amma sai dai kuma Allah subhanahu wataala shi yake kaddara abin da ya ga dama shi yake zartar da abin da yake so kada ku manta annabi Ibrahim alayhi salam annabin Allah ne badadin Allah ne idan ka ce manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi a cikin annabawa nabiyin annabawa wanda yafi daraja da falaya shine annabi Ibrahim saboda kowanne Allah subhanahu wataala ya rike shi a matsayin mai khalili khalili wattakhadha Allah Ibrahima khalila to amma ka alama dukan sarki ya kaddara mahaifin annabi Ibrahim ya mutu akan shirka shi ma bai musulunta ba wa idh qala Ibrahim li abihi adhara atattakhidhu asnaman aliha abinda yasa nake mana wannan bayani shine ni nagartata ko kuma rashin nagartar wani nawa ba zai cutar da ni ba inda kai ka ba Allah ina fata an fahimta wannan rashin musuluntar mahaifin annabi Ibrahim zai cutar da annabi Ibrahim ba zai cutar da shi ba haka rashin musuluntar mahaifin sayyidina Ali zai cutar da sayyidina Ali ba zai cutar da sayyidina Ali ba bai cutar da sayyidina Ali kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala abin da ya faru shine ɗan shi'a suna ta kokarin shugo da wasu abubuwa sun kirkiro su hadisi na ƙarya suna kawo cewa Allah madaukakin sarki ya tada Abu Talib bayan ya mutu da ya musulunta kuma sai a kumar da shi aka kashe shi akwai hadisi da yawa da suka kirkira kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani zai ga mana a gaba to wani abun ba da yake abun mamaki wata aqamatul kubra da naji kwanan nan wata muqabala ce aka yi da wani dan shi'a da wani malamin sunna a garin Kaduna yake shi malamin sunna a wata gidan rediyo na America aka sa su live ake yin muqabala kun san menene topic din muqabala shi dan shi'ar abin da yake cewa shine Abu Talib annabi ne daga cikin annabawan Allah kun ga ba bace ake biya musulunta ba shi ya dauke shi ma ya kai shi kamar ta ba annabi kuma ya tsaya ya dage ya ta kawo hujjoji da dalilai Abu Talib annabi ne daga cikin annabawan Allah to ko ka ce Abu Talib musulmi ne ko baka ce musulmi ne wannan babu abin da zai cutar da sayyidina Ali gashi ina fata an fahimta Allah ya sa mun gane yawa wannan shine abin da sai dan yi wannan bayani sayyidina Ali ce da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi hakika baffanka wannan fataccen tsohon ya rasu famayi warihi waye zai je binne shi waye zai je tarbade shi kala sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce da sayyidina Ali idhhab fawarihi tafi kai ka fi cancanta ka je ka tarbade shi a cikin kasa ka karami ka sashi a ciki kamar ka binne thumma la tahduth shay'an hatta ta'tini sannan idan ka gama kada ka farar da kuma kada ka aikata wani abin sai ka zo ka same ni ka ga mu sai in baka umarni na gaba fa qala sai sayyidina Ali kallan annabi yace innahu mata mushrikan ya rasulullahi ya mutu fa matsayin mushriki yin sai in je in binne shi fa qala za ku ga ga lamba nan mallan ya sa kasa ko maslitafi mallan sai yace hadha sarihun fi anna aba talibin mata kafiran mushrikan sai yace wannan abu ne da yake karara bayani ne da yake afili cewa Abu Talib ya mutu a matsayin kafiri kuma mushriki wanda bai karba addinin musulunci ba wa fil babi ahadithun kathiratun minha hadithu sa'id bin hazan almutaqaddim fil mas'ala fil mas'alati 60 malaita a cikin wannan babin da suke bayani akan mutu Abu Talib wanda yake ya nuna cewa ya mutu ba musulmi ba akwai hadisi masu yawa daga cikin su akwai wani hadisi da magabatar a bayan can shine hadisin sa'id bin hazan wannan hadisin da na kawo mana yanzu wanda yake bayani akan mutuwar shi Abu Talib din wanda mutane guda biyu suka zauna a gefen sa annabi ma ya zauna a gefen sa shine hadisin da malaika yake mana ishara zuwa gare shi وقد قال الحافظ في شرحه له حافظ ابن حجر الاسقلاني لوكوشن ديكي شارين wannan hadisin da muka ambata sai fada yake cewa wa waqaftu ala juz'in jama'ahu ba'd ahli rabbi wale ce na karanta wani dan karamin littafi wanda wani sashi daga cikin shi'a suka rubuta min al ahadith akthar fi ahadith al wahiya addalata ala islam abi talib wanda ya rubuta littafin ya cika shi da hadisi wanda suke masu rauni wanda duka hadisan abin da suke nuna shine abu talib ya musulunta shine abin da wannan dan shi'a ya rubuta anji ibn hajar al asqalani malaitu wala yathbutu min dhalika shay'un babu abin da ya tabbata a cikin daya daga cikin hadisan da ya kawo dukkanin hadisai ne rababbu ba su da inganci wabillahi tawfiq malaitu dace a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإسابة ما لديك نادن ريريو وقتن سن حديثا دنا كرانت أتكلم لتابن سن إنشيئة نازبا سأتكلم لتابنا نا الإسابة في تميز الصحابة نوكتن دنا كي تاريخ أبو طالب إنشيئة كنسا انجوا ابن هجر الأسقلان أقول لتابن ابن هجر كده شيء مسونا الإسابة في تميز الصحابة لتابن يمي كو وان دي تاريخ صحابي خسن لك سم تاريخ دي صحابن دكا كي سو أتكلم وان لتابن ناس mai tarihi mai gamsarwa kware da gaske malai ce faqa sai mu kuma sama faqala idhhab fawarihi manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi arami mai tawassul sayyidina Ali cewa tafi dai ka je ka binne shi qala sayyidina Ali ce fawaraituhu thumma ataituhu sai je na haƙa rami na binne mahaifina Abu Talib sannan na zo wa annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi domin na cika umarnin da ya bani qala annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yace idhhab faghtasil to tunda ka binne shi je kai wanka saboda haka sayyidina Ali tafi yaje wanka thumma la tahduth ya'an hatta ta'tini sannan idan kai wanka kada ka aikata komai har sai ka dawo ka ƙara sanar da ni qala sayyidina Ali ce faghtasaltu thumma ataituhu na koma na ƙara yin wanka sannan na ƙara dawowa wajen annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi na gaya masa qala annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi sayyidina Ali yake cewa fada'ali bida'awatin ما يسرني ان لي بها حمر النعم وسودها سيدنا علي ce lokacin da na ƙara dawo a karin ƙarshe sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi min wasu irin addu'o'i masu kyau masu tsada ƙwarai da gaske yace ba zai kayatar da ni ba ba zai faranta min rai ba a bani jajayar raƙumi da baƙaƙen raƙumi duka a madadin wannan addu'a da annabi ya mu ba zan yadda ba a ce a bar wannan addu'a da annabi ya mu annabi ya fasa duk jajayar raƙumin duniya da baƙaƙen sa a bani a ce nawa ne yace bana so abinda nake so addu'a annabi saboda tsadar addu'a da annabi masa sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta annabi masa addu'o'i masu kyau shine yace yaji dadin addu'a wanda duk abu wata dukiya da take duniya a batta a bashi da addu'a da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi masa qala yace wa kana aliyun marwaci hadisi yace ali dan abi talib ya kasance idza ghassala almayyita ightasala duk lokacin da ya wanke mamaci to yakan koma ya wanka duk lokacin da ya wanke mamaci yakan koma yayi wanka shi ma akan kansa wannan hadisi akhrajahu ahmadu wa ibnuhu fi zawaid almusnad min tariqi abi abdurrahman as-sulami anhu qultu wa sanaduhu sahihun wa akhrajahu abu daud wa an-nasa'i wal bayhaqi wa ahmad aidan min tariqi abi ishaq sami'tu najiyah ibn ka'b yuhaddithu anna ali an ali an ali bihi nahu hakanan wannan hadisi yazo ta hanyar abi ishaq wanda yake cewa naji najiya bin ka'ab yana bada labari daga Ali ibn Abi Talib sai kawo kwatankwacin wannan hadisin da muka gabatar yanzu wa ziyadatu li ahmada illa athaniya falin nisa'i yace dukkanin kararrakin da suke cikin hadisin inda aka sa bracket to dukkanin imamu Ahmad ya fitar da shi a cikin tasar riwayar sai ta biyu ita ce imamu Nisa'i ya fitar da ita wa isnaduhu sahihun aidan ita ma kuma isnadin ta ingantacce ne rijalu kullum thiqatun rijalus sahihaini mazajin da suke cikin ita wannan riwaya ta biyu dukkanin su mazaji ne na Bukhari da Muslim Bukhari da Muslim su yi riwaya a wajen su ghayra najiya ibn ka'ab banda shi wannan barawacin hadisi mai suna najiya dan ka'ab shi kadai ne imam al-Bukhari da Muslim basu rawaito hadisi daga wajen sa ba qala al-ijli fi thiqat al-imam al-ijli ya fada a cikin littafin sa thiqat da yake kawo tarjuman malaman hadisi kamar yadda na ga muku cewa littafai suna nan sun fi shurin masaki da malamai suka rubuta akan tarjuman malaman hadisi duk wanda ya taba rawaito hadisin annabi tsira da abinci su bata a gare shi zaka samu tarihin sa ko kuma alal qalla zaka samu hukunci akan sa za a rubuta sunan sa sai a ce maka wane fiqani wane fiqatun fiqani wane fiqatun sabtun ne wane da'ifi ne wane sayi haka dai duk za a kawo maka abubuwan su to Imam al-Ijli a cikin littafin sa da ya kawo tarjuma shi wannan najiya din sai ya ce kufiyun tabi'iyun fiqatu, mutumin kufa ne ta kasar Iraki sannan kuma tabi'i ne kuma amintacce ne ana karba hadisin sa. To kun ga shi ma ta sarwayar ba ta da wata matsala, ingantacciya ce insha Allah ta'ala. Wa qala al-hafiz fi at-taqrib fiqatun, haka nan hafiz ibn al-Asqalani ya faɗa shi littafin sa taqrib at-tahdhib yace fiqatun amintacce ne. Wa amma qawl an-nawawi fil majmu', amma fadin imam an-nawawi a cikin littafin sa mai suna al-majmu' sharh al-muhadhab da yake cewa rawahu abu dauda da ya kawo hadisin sai yace to shi wannan hadisin da makaranta yanzu al-imam abu dauda ne rawaito shi wa ghayruhu da wani shi daga cikin malaman hadisi sai yace wa isnaduhu da'ifun, inji imam an-nawawi yace amma isnadin sa mai rauni ne. To sai malai yace fa huwa mardudun, wannan magana ta imam an-nawawi abar juyarwa ce ba za a karbe ta ba. Me dalili? Wala nadari wajahahu, saboda musamman dalilin da yasa imam an-nawawi ya rauna na wannan hadisin ba illa ay yurid annahu min riwayat abi ishaq wa huwa as-sabi'i, sai dai idan yana nufin cewa hadisin ya zo ne ta riwaya ɗaya daga cikin malaman hadisi mai suna abu ishaq shine kuma as-sabi'i, fa innahu kana taghayyara lamma kabura, shi wannan mutumi da muka faɗi sunan shi yanzu ya samu matsala lokacin da ya girma, ya samu matsalar canji ko kuma juya walwa, sai ya kasance abinda ya dace da yanzu ba iya kawo shi. Akan sama ka malaman hadisi zai kasance yana bada hadisi lokacin da yake da yarantarsa da kuruciyarsa, amma idan ya girma ya tsufa sai ya kasance kwakwalwarsa ta samu rikici ta yadda ba iya haddace abin, ba iya kawo abin da ya haddace. Idan zai kawo sai ya rinka cakuɗa shi da wasu abubuwa ya ciki, yanzu misali sai ku zama da shi ka bashi wani labari da ya tashi kawo hadisin da ya haddace da sai haɗa da labarin ka sai ya bayar, an fahimta? Duk a matsayin magana annabi ce. To kun ga wanda ya kamata karɓa hadisin sa bai kamata ba, tunda mutum zai rinka cakuɗa labarin wasu mutane da hadisin annabi, hadisin annabi shari'a ne, da inda aka ce manzon Allah ya ce kaza to wannan magana daga lokacin ta zama shari'a fa addini ce a lokacin, amma maganarka maganata magana kowa da kowa ba addini bane, ina fata an fahimta. To shine matsalar, saboda haka lokacin da ya girma sai ya samu canza wa ura, sai kasance na bada hadisi ba yadda yake ba. Sai malai ya ce to fa in kana hadha, idan abin da yasa imam an-nawawi ya ce hadisin da'ifi ne saboda zuwan wannan mutumi, fal jawabi min wajhaini, zamu bashi amsa ne inji malam Albani ta fuskoki guda biyu. Al-awwal, amsa ta farko, annahu min riwayati Sufyan ath-Thawri anhu, wannan hadisi wanda Abu Ishaq ya rawaito yana ɗaya daga cikin riwayar da Sufyan ath-Thawri ya rawaito daga shi Abu Ishaq din, wa huwa min athbatin nasi fihi kama fi at-tahdhib, shi ko Sufyan ath-Thawri yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi tabbatar da hadisi daga wajen shi Abu Ishaq din kamin sa rawaito shi. Duk da ya girma din ya canza, Sufyan ath-Thawri bai rawaito wani hadisi mara inganci daga wajen sa ba. Afsani ko kuma amsa ta biyu, sai mu bashi amsa da cewa annahu lam yatafarrad bihi bal jaa min at-tariq al-ula kama sabaqa, shi wannan Abu Ishaq din ko da ma a ce shi kadai ne, ko da ma a ce wannan riwaya bata inganta ba, to ai ba shi kadai rawaito hadisin ba, bai kadai ta da shi, wasu malaman sun rawaito shi, hadisin ya zo ta hanyar daban kamar da makaranta, wannan hadisi da makaranta a sama ba hanyar Abu Ishaq bace, hanyar wasu malaman hadisin ce ta daban, abinda malaka so ya ce mana. Wa ka annan nawawiya rahimahullah lam yaqif alaiha, malai ce kamar imam an-nawawi bai ga wannan ruwayar ba wacce muka kawo ta saman nan, kamar bai ganta ba, aw lam yastahdirha hina takallama an alhadith, ko kuma ya ganta amma lokacin da yake kawo hadisin bai iya tuno ta bari ya kawo ta. Ina fata an fahimta. Yawwa, wala allahu i'tamada fi tad'ifihi ala albayhaqi, malai ara bashi wani uzur ne da bai ce to me yiwa ne ma abinda yasa imam an-nawawi ya ba'a wannan hadisin, ya dogara ne akan ba'afawar raunanawar da Imam al-Baihaqi yayi wa hadisin shi ma. Faqad qala al-Hafiz fi at-Talkhis, haqiqa Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa cikin littafin sa Talkhis al-Habir yake cewa ba'da an azawli Ahmad wa Abi Dawuda wa Nisa'i wa Ibn Abi Shayba wa Abi Ya'la wal Bazzar wal Baihaqi min tariq Abi Ishaq, bayan Ibn Hajar ya jingina wannan hadisin wajen waɗannan malamai duka da muka ambata, sai ya ce wa madaru kalam al-Baihaqi, dukkanin maganganun Imam al-Baihaqi suna kaiwa su komo ne ala annahu da'ifun, akan hadisin bai inganta ba shi a wajen Imam al-Baihaqi. Simalan Ibn Hajar yake cewa la ya tabayyana wajaha da'afihi, sai dai shi Imam al-Baihaqi fa bai bayyana mana hanyar da hadisin ya bai inganta ba, ta yadi duk inda ka ce hadisi kaza da'ifi ne to ana jiranka ana binka bashi, bashin da ake banka shine sai ka bai sai kai bayani cewa dalilin da yasa nace hadisin nan da'if ne saboda a cikin isnadin hadisin akwai wani wanda ga matakin sa ko kuma ga matsayin sa a wajen malaman hadisi to shikenan ka fita kenan amma kawai sai ka ce hadisi ka ba da'if ne me dalili baka faɗa ba to ba za a yadda da maganar ka ba to haka imam al-bayhaqi ya ce hadisin da'if ne ibnu hazm yake cewa bai kawo dalilin da yasa yace hadisin da'if bane wa qad qala ar-rafi'i annahu hadithun thabitun mashhurun Imam Rafi'i kuma yace hadisi ne da yake tabbatacce kuma mashhuri ya hadisi ne shahararre qala zalika fi amali ya fada ka ne a cikin littafin sa amali wa azahu fil fathi ibn khuzaima aidan wa ibn al-jarud a takeice dai hadisin ingantacce ne ba shi da wata masoka kamar da ibn hajar yake so ya bayyana mana duk wani abubuwan bayani da yake mana dogo so yake nuna mana cewa ga ta inda hadisin yazo kaga kuma ingancin sa kai dalibin ilimi ne wata rana kana cikin karatu zaka iya cin karo da magana ɗaya daga cikin malaman da ya kawo cewa hadisin bai inganta ba to kaga ai taba karanta shi idan baka san wannan bayanin ba sai ka je kana cewa hadisin bai inganta ba amma idan ka san wannan bayanin sai ka ga dalilin da yasa suka ce ba ifi ne ka kuma dalilin da yasa shi albani ya ce hadisin sahihi ne Allah subhanahu wataala ya samu dace mas'ala ta 88 wala yudfanu muslimun ma'a kafirin ga wata mas'ala ita ma malai ce ba abin ne musulmi tare da kafiri wala kafirun ma'a muslimin haka nan ba abin ne kafiri tare da musulmi abin nufi makabartar musulmi dole ne a shari'a duk inda musulmi suke su ware makabartar su daban kafare ma su ware makabartar su daban ba a zuwa a takuda musulmi da kafare wannan ba daidai bane addinin musulunci ina fata an fahimta duk wanda ake gani ba musulmi bane kafiri ne to haramun ne a dauke shi akai makabartar mutum musulmi aje abin dishi inda an tabbatar wannan kafiri ne bai halatta ba ko da musulmi ne ya yarda to ba fa shi ba makabartar musulmi ina fata an fahimta musulmi ne shi amma sai ya yarda to idan aka tashi bin shi a duba ina ce makabartar wanda ba musulmi a garin nan sai a dauke sai aje a tattara shi aje a haƙara mai kai a sashi a ciki abin ne shikenan an gama malai ce bal yudfanu almuslimu fi maqabir almuslimina amma abinda za a yi za a binne musulmi a makabartan musulmi wal kafiru fi maqabir almushrikina kafiri ma a binne shi a makabartar mushrike yan uwansa kadhalika kana al'amru ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam haka ne al'amari ya kasance a lokacin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ake yi makabartan musulmi daban ta kafirai da bai daban malai ce wastamara ila asrina hadha al'amarin kuma ya ci gaba yazo har zuwa wannan zamanin da muke ciki kamar da haka dai muka taso din muka ga ana yi makabartar musulmi galibi daban take ba mutum wanda yake kirista baya mutuwa dauke shi aje abin ne shi a makabartar mu ba mu san ana haka ba gaskiya ba sai muka wasu guraren haka amma dai mu nan ba ai haka al'amarin ya ci gaba har zuwa wannan zamani namu inji al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace min al-adillati ala zalika hadithu Bashir ibn al-Khasasiyyah qala daga cikin dalilin da suke nuna wannan abin da malai ya faɗa shine akwai hadisin Bashir ibn al-Khasasiyyah qala yace bar mu karanta shi sai mu dakata yace bayna umashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhidan bi yadihi yayin da nake tafiya tare da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi akhidan bi yadi ina riƙe da hannun manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana tafiya gashi ga annabi suna tafiya tare ba ma tafiya kadai ba ya riƙe hannun annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi fa qala sai manzo Allah ya ce masa yabnal khasasiya ya kai dan khasasiya ma asbahata tanqumu ala Allah me dalilin da yasa kawai gari kamar kana fushi da Allah kamar kana wani abin yana daman haka kana fushi da Allah subhanahu wataala annabi ya tambaye shi asbahata tumashi rasulullah sallallahu alaihi wasallam gashi kawai gari kana tafiya tare da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi qala ahsibuhu qala akhidan bi yadihi marwata hadisi yace ina tsammani yace lokacin da yake ga masa haka yana rike da hannunsa fa kuntu sai shi Bashir ibn al-Khasas yace ya rasulullah bi abi wa ummi ya manzon Allah na bada fansar mahaifina da mahaifiyata domin kai ka rayu idan da za a je mahaifiyata da mahaifina a gefe a aje ka a gefe a cin zab dai rayu kai za ka rayu su kuma su tafi shine abin da ake nufi da bi abi anta wa ummi duk lokacin da kace sabi yace bi abi anta wa ummi to zan iya bada fansar mahaifina da mahaifiyata dan kai karayya manzon Allah shine abin da sabai suke faɗa Allah ya ƙara musu yadda yace ma asbahatu an qumu ala Allah shay'an yace ya rasulullahi ai ban wayi gari ina fushi da Allah subhanahu wataala akan komai ba kullu khairin fa ala bi Allah duk wani alkhairi ya manzon Allah Allah ya bani shi Allah ya min kowani irin alkhairi lambar da malai sa a kasa ba sai na karanto mana ba, amma abin da yake cewa shine abin da yasa shi wannan sahabi manzon Allah ya ga masa haka, saboda sahabi ne da ya baro cikin mutanansa, ya baro garin su, ya baro iyalansa da dangin sa, ya tawo annabi tsira da abinci saboda a gare shi ya musulunta, garin sa ba musulmi bane, da ya zo sai ya musulunta. To da ya musulunta tare da annabi, ya dan dade a wajen manzon Allah tsira da abinci saboda a gare shi. Wata rana sai kewar gida ta motsa, sai ke ga annabi tsira da abinci saboda a gare shi. To ya rasulullahi wallahi a gaurantaka ta ta tsawaita, ina mararin iyali na da dangi na da ƴan uwana da garin mu. To sai manzon Allah yake ce masa, kai in banda abinka Allah ya baroka daga cikin mutananka wanda suke mushrikai ne, sannan ga su mutane ne masu dagawa da ji da kai, Allah ya dawo da kai kusa da annabi, kuna tafiya tare da annabi, me yasa ka damu da garin mu? Ina fata mun fahimta. To lokacin da suka fito suna tafiya da annabi, sai annabi yake ce masa, na ga fa alamu kamar wannan abin ya damun ka yanzu, kamar kana fushi da Allah madaukakin sarki. Ina fata an gane. To shi sai annabi ya ga masa haka. To sai yake cewa, ya rasulullahi wallahi ba fushi nake da Allah ba, ai duk wani alkhairi da Allah madaukakin sarki ya kamata ya min, Allah ya min shi, saboda haka ina gode wa Allah akan wannan. Yace fa ata ala quburil mushrikina, suna cikin tafiya bayan sun gama wannan maganar, sai suka zo wucewa ta kabarburan mushrikai, makabartan mushrikai kenan. Fa qala, sai annabi ce, laqad sabaqa haula'i bi khairin kathirin, bi khairin kathirin, hakika waɗannan wani alkhairi mai yawa ya riga yi su, sun sakaci da alkhairi mai yawa, saboda sun mutu suna shirka. Duk mutum da ya mutu yana shirka, ina shi ina alkhairi, ai yayi bai bai da alkhairi har abada da shi da alkhairi. In dai mutum yana shirka, saboda duk mutum da ya mutu yana shirka, idan ya shiga wuta har abada ba zai fita. Allah ya kiyaye, Allah ya rawa mu da shirka. Wallahi shirka ƴan uwa bala'i ne, duk wani abin da kaji an ce shirka ne ka guje shi. Idan mutum ya sake ya mutu yana shirka, wallahi idan ya shiga wuta ba zai fita ba, idan ya shiga wuta wallahi ba zai fita ba. Allah ya kiyaye. Wa fi riwayatin, wata riwaya kuma annabi cewa, khairan kathiran thalatha marratin, ay alkhairi mai yawa ya riga yayi su, ya fada hasa uku. Hakika wadannan alkhairi mai yawa ya wuce su, alkhairi mai yawa ya wuce su hasa uku. Thumma ata ala quburil muslimina faqala, sannan sai kuma kun ga a can ya wuce makabartar mushrikai ko, sannan kuma sai suka gangaro, sai suka zo don kuma kabarbaran musulmi, kun ga makabartar musulmai kenan. Fa qala, sai annabi ya ce, laqad adraka haula'i khairan kathiran, waɗannan kuwa hakika tabbas shine laqad, in kaji an ce laqad, lamun din lamul qasm ce, kad kuma lit tawkidi, hakika wallahi tabbas waɗannan sun riski wani alkhairi mai yawa musulmi, saboda duk mutumin da ya mutu musulmi ne alhamdulillah, ko da akwai wasu laifuffuka insha Allah ta'ala ana sami rai, ƙarshe dai zai shiga aljanna in Allah ya yarda. Yawwa, to sai manzo Allah ya ce, hakika waɗannan sun riski wani alkhairi mai tarin yawa. Yace fa bainama huwa yamshi, kun ga mun samu malisha din mu ko, me malisha din mu? Manzo Allah ya wuce ta makabartar mushrikai, kamar yadda kuma ya wuce ta makabartar musulmai, shine abin da muke bukata. Kun ga makabartar mushrikai daban, makabartar musulmai daban. Yace fa bainama huwa yamshi, lokacin da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cikin tafiya, id hanat minhu nadratu, kawai sai ganin sa ta kai wani wajen, kawai misali kana cikin tafiya kawai ka kai idan ka wani wajen, shine hanat minhu nadratu, kawai mutun ya kai idan sa wani wajen, faja'atan yana waiwayawa wani wajen, fa idha huwa bi rajulin yamshi bainal quburi alayhi na alani, kawai sai ga wani mutun yana tafiya tsakankanin kabarbara yana sanye da takalma guda biyu, kafarsa ta dama akwai takalmi, kafarsa ta hagu akwai takalmi, kamar yadda dai mutane suke tafiya yau da kullum. Faqala, sai annabi tsira da aminci saboda a gare shi ya kwalla masa magana da ƙarfi, ya ce masa, ya sahibas sabtiyataini, ya kai ma wannan ma'abucin takalman fata guda biyu. Asabtiyataini, abin da ke nufi da asabti din shi ne takalmin da yake na fatar da aka jemi, an gane, na fatar da aka jemi ta wanda babu gashi a kai, duk takalmin da yake akwai gashi ba a ce mata asabti, ba a ce musu asabtiyataini, sai fatar da aka jemi ta wanda babu gashi a kai. To manzon Allah ya ga shi yana tafiya da wannan takalma a kafarsa a cikin makabarta da kankanin kabarbura, sai manzon Allah ya kulla mata kira, yace, ya kai ma abucin takalman fatan nan guda biyu, wai hak, me zan fasara hak, kamar kai canka, ina fata an fahimta, kai canka, alqi sabtiyataika, cire wannan takalman naka ka zubar da su, ba a tafiya da takalma da kankanin kabarbura. Fa nazara, sai mutum ne duwaye ga wai mai masa wannan magana. Falamma arafa ar-rajulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da mutum ya gane annabi ne ga masa wannan maganar, khala'ana alaihi, sai sauri ya cire takalman sa, fara ma bihi ma, sai ya jifa da su. Ina fata mun fahimta. To kun ga wani sabon hukunci mun samu, ba a shiga tsakanin kabarbara, ba a tafiya tsakanin kabarbara da takalmi a cikin makabarta. Ina fata mun fahimta. hadisi ne ingantacce ba shi da kowace irin matsala. Ina fata an gane wannan shari'a ce manzon Allah tsira da abinci su fita a garin shi hana tafiya a cikin makabarta da takalma. To ya za a yi kenan? Na'am, yan uwa ya za a yi kenan? Akhrajahu Abu Dawud wa An-Nisa'i wa Ibn Majah wa Ibn Abi Shaybah wal Hakim wa Siyaq lahu wa min tariqihi al-Bayhaqi wa At-Tayalisi wa Ahmad wa az-ziyadatu lahu wa ath-thaniya lil-Bayhaqi wa laysat fil mustadrak wa rawa at-Tahawi minhu qissat ar-rajul sahib as-sabtiyatayn wa qala al-Hakim sahih al-isnad wa wafaqa adh-Dhahabi wa aqarrahu al-Hafiz fi al-Fath wa rawa Ibn Majah an Abdullah ibn Uthman wa huwa al-Basri صاحب شعبة أنه قال حديث جيد ونقل ابن القيم في تهذيب السنن عن الإمام أحمد أنه قال إسناده جيد وقال النووي في المجموع إسناده حسن واحتج به ابن حزم على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك. ابن حزم الزاهري يكفه جدوان حديث أكن سوى باء بن مسلمي تارد كافري وفي مكان آخر wani wajen da kuma wani wajen daban kuma ya kafa hujja da hadisin akan ihtajabi ala tahrimil mashi bin na'al bainal qubul akan haramci. Ku duba abin da Ibn Hazm yace akan haramcin tafiya da takalmi tsakanin kabarbara kama sayati fit ta'liqi ala al mas'ala kamar yadda zai zo akan ta'liqin da yawa mas'ala ta 126. To anan zamu dakata amma kam mu rufe shine wannan mas'ala ta tafiya da takalmi akan kabarbara tsakanin kabarbara. Haka hadisin yazo daga Annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi hadisin kuma ingantacce ne ba shi da wata matsala. Kamar yadda na shaye mana bayani shine duk inda aka ce hadisi ya inganta daga Annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi babban zaman lafiyar musulmi shine aiki da wannan hadisi. Ina fata an fahimta. Babban dacewa ga musulmi shine dauki wannan hadisin ya sashi a cikin aikin sa. To sai dai a malamai suka ce tare da cewa manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi umarni yayi akan cewa azubar da takalman nan kuma a ka'ida al-aslu fil amri al-wujub kamar yadda yake kuma al-aslu fil nahyi at-tahrim asali din da annabi ya ce ayi abu kaza to wannan abin fa wajibi ne dole ne sai musulmi ya yi shi sai dai idan an samu dalilin da ya kautar da shi daga wajibci zuwa mustahabanci haka ne duk lokacin da aka ji annabi ya ce da wani abu kada ayi abu kaza to wannan abin fa haramun ne sai dai idan an samu inda annabi tsira da aminci su fita a gare shi ko kuma wani dalili da malaman usul fiqi suke ajewa wanda zai fitar da shi daga me haramta mai da shi makruhi to nan manzon Allah ya ce masa kada ya tafi da takalma a cikin makabarta. To sai malami suka kasu kashi biyu kamar yadda Badruddin al-Ayni yake faɗa cikin littafin sa mai suna Amdatul Qari sharhi ne na Sahih al-Bukhari. Shi Badruddin al-Ayni sirikin Ibn Hajar ne yana auren kanwar Ibn Hajar al-Asqalani haya kasance ma suna samu wata ya takaddama idan Ibn Hajar ya rubutu takaddansa da yake rubutu na Fathul Bari kanwa Ibn Hajar idan ta je gida sai ta sato takaddan sai ta kai wa mijinta shi kuma sai ya kafa kafa abubuwa sai ya rubuta sai ya sa a cikin littafin sa shi ma ina ba ta fahimta. Yawa, to shine Badruddin al-Ayni yana da littafi sharhin Bukhari ne shi ma mai suna Umdatul Qari a cikin littafin yake cewa wa qala jumhurul ulama'i ala jawazihi mafiya yawan malamai sun faɗi cewa ya halatta mutum zai iya tafiya akan me akan takalmasa ko kuma a cikin takalmasa a tsakankanin kabarbura. Me dalilin su? Daga cikin su ya kawo akwai Imam Malik, akwai Imam Abu Hanifa, akwai Imam Shafi'i wanda duk ra'ayin su mutum zai iya tafiya da wasu daga cikin malaman tabi'ai wanda ya kawo. Dalilin su shine saboda mun karanta wani hadisi jiya manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cewa idan aka sanya mutum a cikin kabari aka binne shi Allah madaukakin sarki zai dawo masa da ransa har ya kasance wa innahu la yasma'a qar'ani alihim ai mun karanta wannan hadisin ko shi mamacin da cikin kabari lokacin da aka dawo masa da ransa har yana jin karar takun takalmin masu tafiya ina ba ta an gane to tunda aka ce karar takun takalmin masu tafiya sai nuna cewa a cikin makabarta ana tafiya da me an fahimci mallaka din kuwa to amma sai dai malama idan suna tattauna kawai sai dai mutum ya shiru ya karanta abin da ya karanta ya dauke ra'ayin da yake shine wanda ya fi rinjaye. Ibn Hajar al-Asqalani sai yake cewa a cikin Fathul Bari shi kuma ai wannan hadisin ba la dalalata fihi babu dalilin da zai nuna cewa wannan hadisi yana nuna cewa abin nan halacce yake bayarwa na za a yin tafiya da takalmi a cikin makabarta saboda hadisi yanda labari kawai yake bayarwa labari kuma baya daukar haramci ko halacci to abinda malamai suka ce shine dukka da wanda suka halatta da wanda ba su halatta ba shine tafiya a cikin makabarta da takalmi makaruhi ne haka wanda ko wanda suka ce za a iya din haka suka ce bai kamata ba wanda suka haramta su kuma sun yi da akan cewa idan makabarta akwai kaya ko akwai zafin rana ina fata an fahimta ko akwai duwatsu da su iya cutar da mutane kamar irin makabartun musu ke babu laifi da mutum zai iya sata kalminsa ina fata an gane saboda me ad-daruratu tubihu al-mahdhurat duk inda larura ta zo tana halatta abin da yake na halaka saboda haka makabartu idan ya kasance kamar irin namun nan mutum bai san abin da zai taka ba gaskiya to babu laifi idan mutum ya sata kalminsa ya shiga da shi amma makabarta babu komai ko a ce yashi ne kawai ko irin makabartan da ake gyara su a sa musu tile ko a yi titi a cikin su to a gaskiya bai kamata mutum ya tafi da takalmi a cikin shi ba wannan shine abin da yake na addinin musulunci idan kuma mutum yayi yayi laifi ina fata an fahimta wannan shine zahiri amma idan akwai abin da zai iya cutar da kai babu laifi sai ka sa takalmin ka kai tafiya da shi a cikin sa me da galibi mu wanda takalmin muke shiga makabarta yanzu abin da yasa saboda makabartan mu gaskiya ba su da kyau galibi mutum zai iya tako wani abu haka ne Allah ya samu dace to ina gani ne kamata baraka ta insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa zamu tashi mas'ala ta 89 insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi